بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci a wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab da ke nan dandali a cikin wadan Zaria. Mun shiga daren Alhamis uku ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1446 bayan hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin hudu ga watan Disamba 2024. Muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin juzu'u amma, wannan shine darasi na uku insha Allah cikin tafsirin Suratul Balad. Al-Ramma Malam Muhammad Nura Musa sahabi zai karanta mana sashen ayoyin wannan sura mai albarka. Bismillah wala
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
نعم الله مدركين سركي يتي قبل تشيوا ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Kafin mu shiga cikin bayani game da ma'anar wannan ayoyi, akwai tambayoyi guda hudu da aka guda biyu na jin koko guda nawa. Wannan mai tambaya yace, shin ba da gaske bane an riga an rubuta komai akan bawa? Tambaya ta ɗaya kenan. Tambaya ta biyu, idan haka ne kenan bawa bayi da ta cewa a rayuwarsa, kenan sai abin da Ubangiji ya tsara masa? Ita tambaya ta uku, ko kuma akwai abin da bawa ke iya taimakon kanshi da shi, misali samun mulki, yin arziki ko talauci? Ha, wannan mai tambaya sai a hankali inda na bude tunda ina yi nazari. Wannan gaskiya da sai na yi nazari sosai. Gaskiya ne, Allah madaukakin tambaya ta farko da yace, shin da gaske ne an rubuta komai na bawa? Da gaske ne, da gaske ne. Allah madaukakin sarki ya labarta mana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah ya rubuta komai akan dukkanin bayinsa. Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin Sahih Muslim, manzo Allah yace, inna Allaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah ya rubuta dukkanin kaddarorin halittu gaba daya kafin ya halicci sammai da kasai da shekara 50,000. Saboda haka tun lokacin an yi wannan rubutun a dunkule, sannan kuma ana yin wani rubutu na musamman na kowace shekara da Lailatul Qadari, ana yin kuma wani rubutu na musamman a duk sanda aka dauki cikin kowane da ayi, kuma malaika ya rubuta mishi fayil din shi na musamman. Saboda haka akwai rubutu na gaba daya, akwai rubutu na shekara shekara, akwai kuma na kowane halitta guda daya. Saboda haka da gaske ne Allah ya riga ya rubuta komai. Wannan ya cikin kuma kudura Allah da buwayarsa da fadin iliminsa. Ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. To na biyu kuma da yace, to kenan idan haka ne bawa bai da wani abu a rayuwarsa sai abinda Ubangiji ya tsara masa? Haka ne, bawa bai da wani kataɓus na abin da zai yi a rayuwarsa sai abin da Ubangiji ya tsara masa, bai isa ya fita daga tsarin Ubangiji ba. duk inda aka kai aka kawo bawa bai isa ya fita daga tsarin Ubangiji ba, amma kuma kamar da kace a tambaya ta uku din, a cikin tsarin Ubangiji din kuma ya bai ma bawa wasu damammaki na tasarrufi, kamar yadda kai da kake rubutun nan dama ce Allah ya baka ka rubuta, kai tunani ya kamata ka rubuta kuma ka rubuta, haka mangarin da muke yanzu, haka duk faɗi tashin da muke, Allah ya bamu dama ne a cikin damarsa, kamar yadda Allah yake faɗa a wurare daban-daban. Misali annabi yana cewa da aka yi annabi irin wannan tambaya, yace i'malu fa kullum yassarin lima khuliqa lahu, haka sahabbai suka wannan tambaya cewa to tunda an ce an riga an gama tsara komai, annabi ya fito da littafi ya ce ga sunayen aljanna gaba daya, ga sunayen ƴan wuta ga baki, nan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sahabbai suka ce fa fimal amal, to dan me za mu yi aiki, sai ya ce ku tashi ku yi aiki. I'malu fa kullun miyassarun lima khuliqa lahu, ka tashi kai aiki, Allah zai sauwaka maka yin aikin da ya tsara dan wannan ya halice ka. Sallah da azumi da zakka da tauhidi da sauran ayyuka alkhairi, idan Allah ya zaka cika da imani, sai ga suna ma sauki kana yi, sai ka tashi kai. Saboda haka ba da kaddara za a yi hukunci ranar alkiyama ba, da littafin ayyukan da kai za a yi hukunci. Me kai shi ne littafin da za a yi hukunci da shi, ba za a ɗauki littafin kaddara a yi hukunci da shi ba. Haka nan Allah ya ba mu labari a wurare daban-daban, fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna, Allah yake fa sanu yassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagra wa kadzaba bil husna fa sanu yassiruhu lil usra. Haka a cikin walayi kenan ko, haka Allah ya ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, ina atadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira, mun karanta wannan a baya. Haka nan wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha. Saboda haka abin da yake daidai shi ne mutum ya yi imani da Allah da ƙudurarsa da iradarsa, sannan kuma ya miƙe ya ƙwazo wajen bautatawa Allah, sannan kuma ya addu'a don neman Allah ya sa ya cika da imani, Allah gafarta mai zunuban shi. Amma tambaya da ƙwaƙuduba musamman akan ƙaddara, to shari'a ta hana zaƙule-zaƙule. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhukira al-qadru fa amsik, in ana maganar ƙaddara to kowa ya iya bakinsa, kar ka ce to me yasa aka yi kaza, me yasa ba a yi kaza ba, yanzu za ka fada cikin wani lissafi wanda za ka iya kwana ciki. Allah ya kyauta. Wannan kuma ya ce wannan na kutum bai kuta mata ne, ina da matsalar infection farruwa da ke fita a gabana, hukuncin ɗaya ne da fitsari, hukuncin su ba ɗaya ba ne da fitsari, fitsari na jasa ne kuma yana sanya kari babba, infection kuma cuta ne ba fitsari ba ne, da aka ba a musu hukunci guda ɗaya, sai dai ana son duk mutumin da yake da wani abu da ke fita daga al'aurarsa haka da yawa, duk koyaushe zai alula ya sake yin tsarki, kuma ya dinga ma jika gaban wandansa da ruwa kamar yadda yake a cikin fiqh. Ya sake cewa kullum ina makara sallar asuba, ba na yin ta sai karfe 8 ko 9 na safe. Allah ya kyauta. Sallar asuba dai sallah ce mai muhimmanci sosai da take bambanci tsakanin mutanen kirki da waɗanda suke munafukai. Ina tsorata mai wannan tambayar, lallai ya kokari ya dinga tashi yana sallar asuba cikin jam'i, cikin mutane, idan dai ba wata larura wadda take bata wofantuwa daga dan adanci ba, amma haka na a ce kullum baka sallar asubahi, to wannan ba zai ba mutum shaida mai kyau ba a cikin mutane. Idan kuma yana da larura, Allah ya san larurar shi, Allah ya kyauta. Kuma abu a da gaskiya wanda suke taimakawa wajen tashi da asubahi, akwai yin bacci da wuri, akwai kuma addu'o'i da zikiroli da aka saba, akwai kwanciya da alola. Babu laifin mutum ya amfani da wasu dabaru kamar sanya ma waya ko agogo munabbe, wato alam ko kuma wani abu makamancin haka, duk suna taimakawa wajen mutum ya tashi abin nan. Yin dogon dare yana hana mutum tashi da wuri, haka cin abinci mai nauyi da daddare yana hana tashi shi ma. Haka nan kuma kwanciya babu azkar, babu addu'a, babu alola, ko kwanciya da janaba bayan mutum ya je gurin iyalinsa bai yi tsarki ba, duk wannan ma yana hana tashi da wuri. Allah ya samu dace. Sai mu kuma inda malai yake cewa a cikin fadin Allah madaukaki sarki, ai hasabu allan yaqdira alaihi ahad, yanzu mutum yana tsammanin cewa wani ba yi da iko akan shi, ko wani ba zai sami iko bane akan shi. Alam yaqulu, yana cewa ahlaktu malan lubada, na batar da dukiya mai yawa. A yahsabu, shin yana tsammanin allam yarahu ahad, cewa babu wanda ya ganshi? A waɗannan ayoyi guda uku Allah madaukakin sarki ya ambace su anan dan ya bayyana mana wato ƙarfin ƙudurarsa da ikon sa wajen tasarrufi akan halittu. Yace ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. A cikin wannan aya Allah yana ambato yana tambaya ce ta abin da ake cewa al-istifhamul inkari, wato ba ana neman amsa bane, kuma ana cewa ne ya san cewa fa akwai wanda yake ganin sa. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad, ya san cewa fa akwai wanda yake da iko akan sa, ba shi yake da iko akan sa. Malaman tafsiri sun ambaci sama da mutum guda wanda ake ganin cewa wannan aya ta sauka ne akan su, ko dai wani mutum mai suna Abul Ashaddain Al-Jumahi, wanda ya daga cikin mashahuran makiya musulunci, makiya addinin musulunci, kuma da Allah yake cewa babu wani annabi sai ya zama cewa Allah ya sanya mishi makiya, ko to yana cikin manyan makiya musulunci a cikin sauran su Abu Jahal da Abu Lahabi da makamantansu, kuma ya kasance mutum ne ƙaƙƙarfa wanda yake ji da kansa, har aka ce ma kuma yana cikin tafsirin Khazin wal Bagmi, yakan zo ya ajiye fata kirgi na saniya ko na raƙumi, sai ya tsaya da kafar shi guda ɗaya akai, yace duk wanda ya isa ya zame fata nan daga kasan shi zai bashi kaza. Haka kati kamar goma za su taru su dinga jan fatan nan suna kikikaka, sai dai a yagata, amma dai abin da ke kasan kafar shi ba zai tsire, baya daguwa. So da kai yana ji da kanshi yana ganin ba wanda ya isa da shi. Wannan idan mun dauka ma'anan ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad, mufassara ahad da mutum kowa ma bai isa da shi ba, shi ne yake da wannan gangancin. To kuma Allah yana cewa akwai wanda ya isa da kai, Allah da ya halice ka ya fi karfin ka kuma ya isa da kai, sannan kuma lokaci kawai Allah yake nufi, yake jira ya maganin ka. Wasu kuma malaman tafsiri suka ce Al-Walid ibn al-Mughira ne. Al-Walid ibn al-Mughira shi ma wani mashahurin kafiri ne a cikin kafiran Makka, wanda shi ma yana da galatsi ga musulunci, ana ganin shi ne yake ganin kanshi a matsayin mafificin bawa wanda ba wanda ya isa da shi a Makka, maganarsa ita ake ji nan kuma, to ba ta fuskar ƙarfin jiki ba kenan, shi kuma ta fuskar ƙarfin faɗa a ji, su ne shugabanni a Makka, suke kullawa, su suke kwancewa, su suke a kurwana a gari za a kore shi, su suka ce wani a bashi dama ya yi kaza za a bashi dama, wato kamar yadda ka san irin manyan 'yan siyasa ɗin nan wanda ake cewa kafu gwamna, wanda ake cewa king makers, to irinsa. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad, wato akwai mutumin da yake takama da ƙarfi, ƙarfin jiki, to shi ma Allah ya fi ƙarfin shi. Akwai mutumin da ke takama da ƙarfin faɗa a jiko, to shi ma ya sani Allah ya fi ƙarfin shi, kowaye ma a cikinsu. Kuma ana iya fassara ayar da umumi cewa duka ɗan adam ake nufi, tunda ai mun ji ana magana ne akan ɗan adam, mun ji cewa laqad khalaqna al-insana fi kabad, to shi ɗan adam ɗin nan al-insan ɗin shi ne dai wanda yake cewa, wanda Allah yake mishi tankiya ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad, kama ana cewa ne ai ayahsibul insanu al-kafir allan yaqdira alaihi Allah ta'ala, shin kafir yana ganin Allah ba zai iya da shi bane, wanda zai tattaro kashin shi daga baya, bayan ya tattake ya tada shi. To in muka dauki wannan ma'anar ta uku din nan, malamai suka ce wanda ake nufi aslan ko da za ta shafi kowa shine wani mutum mai suna Al-Harith ibn Amir, kaji mutum da uku kenan, Al-Harith ibn Amir An-Nawfali, wanda shine yake cewa shi ya ciyar da dukiya mai yawa dan alalata da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine financier na kawo kuɗaɗe waɗanda ake amfani da su dan kawo da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tangarda, duk ana buƙatar wani kuɗi da za a yi wani makirci ko a ba wasu ƴan tasha su yi zage-zage, ko a aika da wasu wanda za su je su yi ta'addanci, shi yake sponsorin ɗinsu, to shi ne yake cewa ɗinnan a halaktu malan lubada. Da dai wasu wanda ba shi ba, kamar Amr ibn Wud, wanda aka ce ranar Ahzab, ranar yakin Ahzab, wanda wato aka yi taron dangi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, shi ne ya yi nufin hawa ta kan katangar da aka yi a Madina ta Gwalalo. Wannan fasara za ta karbi ne a gurin waɗanda suke ganin cewa wannan sura duk da take makkiya ce amma iya waɗannan ayoyin na Madina ne. Inda kaga a Madina aka yi yakin Uhud, yakin Ahzab shekara ta 6 ko ta 7. A takaice dai waɗannan ayoyi tun daga fadin Allah kamar yadda Ibn Ashur yake fara cewa yace wal hasilu annal ayati min qawlihi ta'ala ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad. Tun daga wannan ayar har zuwa fadin sa falaqata hamal aqaba, tun daga ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn, zuwa falaqata hamal aqaba daga aya ta 5 zuwa ta 11 ko yace to duk waɗannan wa fi qawlihi, da cikin fadin Allah laqad khalaqnal insana fi kabad, duka al insanu huna ismu jinsin, yace duka wannan lamirin da yake komawa kan mutum to ana nufin duka jinsin dan adam, ka a takaita shi akan wani mutum guda daya koda ya tabbata aya ta sauka ne akan mutum guda daya, to amma al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi, za ya amfani da lafazin ya zama hukunci ne ga magari ba mutum da ya za a baiwa ba. Yace irinta irin kaman fadin Allah innal insana lafi khusr, kaga anan duka jinsin dan adam in banda wanda aka togace cewa dukkanin dan adam yana cikin asara a rayuwarsa, da irin fadin Allah innal insana khuliqa halu'a, lalle shi dan adam a halice shi mai hadama ne mai son kai, kaga nan ma duka jinsin dan adam ake magana, da irin fadin Allah wa khuliqal insanu da'ifa, halice dan adam da rauni, rauni wajen istiqamarsa, rauni wajen tunaninsa, rauni wajen iliminsa, kamar yake cikin sotin nisa'i ko da irin fadin Allah wa yad'ul insanu bisharri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula, dan adam ya kasance a dabi'arsa yakan yi wa kansa muguwa addu'a a inda ya kamata ma yake kyakkyawa addu'a, sai ya tsine wa ɗansa albarka mai kuma ya sa mai albarka, sai ya tsine wa shugabaninsa mai kuma ya musu addu'a alheri, kaga inda ya kamata ya da alheri ne amma ya canza, shine ma'anar wa yad'ul insanu bisharri, ai mutum yakan yi addu'a mummuna du'a'ahu bil khairi, irin addu'a mai kyau da ya saba yi wa kansa. Sai aka ƙara faɗa wata sifa da shi aka ce wa kana al insanu ajula, saboda dan adam wata halitta ce mai gaggawa, khuliqa al insanu min ajli sa'urikum ayati fala tasta'jilu, dan adam in ya ga abu na bakin ciki yanzu nan zai fara tsinuwa ya fara Allah ya isa Allah ya tsine wa ne Allah ya sa kai gama lafiya, da ya bari ma Allah zai sa abin ya wuce, shine wa kana al insanu a jula kenan, to da ire-iren su wannan ra'iru hada ire-iren su wannan cikin sotin Isra'i kenan ko wai da ul insanu bi sharri du'a, me yasa ba a sawa wani sai kuma fita daga mawduin mu ko ana rubuta shi waye da babu wawun nan me kun waye da u sai yake cewa kuma na'am ana iya kuma haila a fassara ayar da irin ma'anar wato fadin Allah madauki shi a cikin kiyama ayahsabu al-insanu allan najma'a idama bala qadirina ala an nusawwiya barana, yanzu mun ji ma'anonin ayar kamar guda hudu kenan, ko dai ya zama ma'anarta Allah yana tankiya ga mutumin da yake takama da karfi, cewa yana ganin shi ba wanda ya sani shi a karfinsa, ko mutumin da yake takama da ilimi da zama mai fada a cikin al'umma, ko mutumin da ke takama da makirci sunan da aka ambata dinnan a sama, ko kuma mutumin da ke ƙarya tashin alkiyama shine in ya zama cewa ayasabul insanu allan yaqdira alayhi ahad, mutum yana ganin babu wanda ya isa da shi, me ma'anar isa din, ma'anar isa shine kashe shi da tada shi, to ɗaya kenan ma'anarta da fadin Allah ayasabu allan najma'a ayasabul insanu allam najma'a idama, shi dan adam yana ganin ba za mu iya tara watin kashin shi wuri ɗaya ba, Allah ya ce bala za mu iya qadirina ala an nusawwiya banana, lallai mun isa mu sake jajjera wato gabobinsa da tamprin dinsa, to wannan kenan. Sai Allah ya ce yaqulu ahlaktu malal lubada, zaka ji dan adam shi wannan kafirin mara arziki wanda ya karkace daga hanya Allah, zaka ji na cewa ahlaktu malal lubada, na kashe kuɗaɗe masu yawa, ahlaktu amwalan fa'ilatan, na kashe kuɗaɗe masu tarin yawa, fil kufuri aw al fusuki aw al adawati biddin, ya kashe kudade masu yawa dan ciyar da kafirci gaba, ko ya kashe kudade masu yawa wajen fasikanci ko wajen adawa da musulunci, kamar da Allah yake cewa yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun, kafirai za su dosa ciyar da dukiyarsu dan su katange hanyar Allah, haka za su ta wannan asara sannan kuma daga ƙarshe musunci ne zai galaba. To ahlaktu malal lubada kiyan wai lubadan ai kafiran, kamar da Ibnu Abbas ya faɗa da shi da Mujahid da Qatada da wannan su cewa malal lubadan ai malan kafiran, wato ya biyo bayan mummunan aikin sa da kuma mummunar magana kiyan, bayan yayi aiki mummuna sannan kuma yana mummunan magana, dan irin wannan magana ta cewa ai mun kashe kuɗi da yawa, ai muna wata yawan mu, to magana ce irin ta mutanen banza zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci, kafirai sune suka kasance suna alfahari da almubazzaranci, alfahari da kashe kuɗi haka barkatai, kamar yadda antara yake bada labari yake cewa wa idza sakartu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirul lam yuklami fa idza sahautu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarru aji in baba ma guje ba wake alfahari da irin wannan, yana mamatar shi alfahari yake cewa wai idan ya sha giya, wa idza sakartu in ya sha giya ya fara tambele, to a lokacin fa yace fa innani mustahlikum mali, yace na dinga barna da kuɗi na kin, ya dinga raba wa maruka da ƴan daudu da karuwai da duk wani wanda zai iya ba, ya dinga shiga tata, ya dinga abin nan wato sadaka da giya, ba a ce sadaka ba, ko ya dinga zubar da giya, azan dan giya an ce sai ya sai maka kiret daya ba zai baka kyautar 10,000 ba, haka dai masu shan giya suke ba da labari, Allah masani. To yace fa idza sakartu fa innani mustahlikum mali, kaji mustahlik zan tabbatar da dukiya, fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirul lam yuklami, yace amma wai mutuncin shina nan lafiya lau ba a ci mutuncin ba, to wani ci mutunci kuma ya saura ga mutumin da yake tambile. Wa idza sahautu yace in kuma nazo in ya watsake kenan, fa ma uqassiru annada, a lokacin ma bana dai gazawa daga irin kyauta da na saba. Wa kama alimti shama'ili wa takarrum, kamar da kika san al'ada ta da karamci na, to haka suke a jahiliya, in mun tuna a tarihin yakin Badar da suka zo saboda yadda suke da confidence, suke da ƙwarin gwiwa akan cewa wannan yakin kwaf ɗaya ne, sai da suka yi bikin cin nasarar yakin in advance, kafin a zo wurin yakin akan hanya sai da suka yada zango, suka yanka raƙuma, wata riwaya an ce raƙuma 300 suka yanka a wajen, suka ci naman, suka zubar, suka yi kyauta da shi ma ƙauyuka da makwabta, labari ya iske ko ina cewa ai Quraishi ne fa suke murnan nasara akan cewa sun samu damar da za su yi nasara akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, basu ma nasara ba, to haka suke suna da wannan al'ada. Ga Ibnul Qais shi ma da yake cewa ya daga zuwa rafi wanka ya yanka raƙumar shi ma ƴan mata, ya ce fadalal azara yartamina bilahamiha wa shahamin kahuddabid dimaqsil mufattal, daga zuwa rafi wanka ya ga wasu ƴan mata suka ce suna jin yunwa kawai yanka raƙuma, raƙuma ko yanzu ta kai da raƙuma ce ta ƙware ta wuce miliyan kaza, ai ko wata ta mota tsada, amma nan take soke ta ya fede ta ya ba su naman suka ci na ci, yace daga nan ƴan matan suka fara jifan junansu, fadallan azara yartamina bilahamiha, suna iban naman kaman abun wasa suna jifan junansu da shi, wa shahamin da kitse fariqar ka huddabid dimaqsil mufattali, kamar ana zubar da azurfa akan titi, to wannan duka misali ne na almubazzaranci, to al'ada su ce, to shine Allah anan yake zargin su da wani al'ada. Lafazin alhalak da aka yi amfani da shi ma'anan shi al'itlaf shine destruction, lalata abu, barnatawa, kamar yadda Allah yake cewa idza tawalla sa'afil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, cikin Suratul Baqara ko idan ya juya a bayan kasa zai sa'a fiha zai ta kwazo a cikin kasa yufsida fiha dan yi barna wa yuhlikal harsa kuma dan yi lalata kayan noma wa nasal da mutane saboda haka alhalakin yakan zo da ma'anar ma mutuwa kamar yadda Allah yake cewa wasabtunaka fil kalala inimru'un halaka ay inimru'un mata cikin kashin sutun nisa'i yana zo kuma da ma'anan abu ya bace ba a ganshi ba an rasa inda yake ko ya kubuce maka ma agna anni maliya halaka anni sultaniya ay da'a anni sultaniya saboda anan abin da yake nufi da alhalaka anan shine al-itlaf lalata dukiyar gaba daya al-imamu ibnu al-qayyim a cikin tafin sa mai suna At-Tibyan fi aqsamil Qur'an Ibnu Qayyim ya wannan littafin ne kawai dan yayi bayani akan ma'anar rantsoyi da Allah ya cika al-Qur'ani wal fajri da wattini da wal layli da duk waɗannan da kaji ana ambato Ibnu Qayyim ya littafi guda juz'i haka guda dan yayi magana kawai akan ma'anar waɗannan rantsoyi da fassarorin su da sirrin dake cikin su Allah ya saka mishi alkhairi to a ciki da yazo dai wannan wajen sai yake cewa ahlaktu malal lubada huwa alkathiru alladhi yalbadu ba'dahu fawqa ba'd ko yulabbadu ba'dahu fawqa ba'd yace abinda ake nufi da lubada shine dukiya mai yawa wanda ake daura wata kan wata idan ana jera kudi din nan sun yawa wannan damin kan wancan to wannan shine talbid wato kudi wasu kan wasu kamar alayin wata ayi hasumiya haka ta kudi musamman da su kudaden sa a lokacin da can akwatuna ne ko jakunkuna abinda suke ce ma akiyas kamar da jaka ne haka ake zuba su ana daura wasu kan wasu to halaktu malal lubada yace fawqa ba'din yace faftakhara hadha al-insanu bi ihlakihi wa infaqihi fi ghairi wajhi shi kaji wannan mutumin yana alfahari da ciyar da dukiya ba ta yadda ya dace ba id law anfaqahu fi wajhihi allati umira bi infaqihi wa wad'ihi mawad'ihi lam yakun dhalika ihlaka da a ce ya ciyar da dukiyar yadda Allah yake so inda Allah ya ce ayi da ita da ba za a kira shi da suna ihlak ba za a ce ya halakar ba sai dai a ce infaqi wa anfiqu ma ja'alakum Allahu mustakhfi da ire-iren su yace bal taqarruban ila Allahi wa tawassulan bihi ila ridahu wa thawabihi sai dai a ce yana neman kusanci zuwa ga Allah yana neman kusanci zuwa ga ladan Allah walaysa wadhalika laysa bi ihlaki ana samun kusanci da Allah ne ta hanyar dukiya ba ta hanyar halaka ta ba ta hanyar sanya ta a fuskar da Allah yace a sanya ta fa ankara subhanahu iftikharahu wa tabajjujahu sai Allah madaukin sarki yayi Allah wadarai da alfarin da wannan mutum yake yi da kuma cika bakin da yake yi bi infaqil mali fi shahawatihi yana cika baki da cewa ya ce da dukiya ga abin da yake san ransa ne wa agradihi allati infaquhu fiha ihlakuhu law da sauran manufar shi wanda in yi haka kamar ya halakar da dukiyar ne bai ciyar da ita ba wanda tace magana al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta masa haka nan mala abdurrahman ibnu nasir as-sa'idi Allah ya gafarta masa cikin tafsirin sa yake cewa wa sama Allahu ta'ala al-infaqa fi shahawati wal ma'asi ihlaka kunga Allah ya kira wannan wajen yace ahlaktu bai ce anfaqtu ba Allah ya kira shi da suna al-ihlak duk kudin da aka kashe wajen bin sha'awar rayuwa da saban Allah Allah ya ce halakar da dukiya ne kaman tozata da ita ne da annahu la yantafi'u bima anfaqa so da duk wanda yace da dukiyarsa akan bin sha'awar rayuwarsa ko kuma akan saban Allah to bai da wani lada a ciki baka da ladan ɗin kariga sha'awar kace kake go baka da ladan gina gida baka da ladan cin abinci mai daɗi duk wannan bai da wani lada iyakaci in halas ne a ce to ba kare bin da mu amma idan haram ne kamar shan giya ko zina ko caca ko cin riba ko zalunci ko kuɗaɗen da za a ɗauka a yi magudin zaɓe ko kuɗaɗen da za a sace na al'umma kuɗaɗen da za a kai a bayar da su na an sace wani sai an ba da kuɗin fansa da duk wata dukiya da aka ci ba don Allah ba to wannan saban Allah ne to babu lada sai dai zunubi saboda wanda duk yayi amfani da wani kuɗi dan abinda ya halasta to iyakacin shi wannan bukata halastin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yanka rago a gidansa aka yi kyauta da duka naman saura wata ɗan tsoka kadan haka sai Aisha take cewa wannan shi kadai muka tsira da shi sai Annabi ya ce wannan shi kadai zamu yi asara wanda zamu ci din ya gyara mata ce wancan da aka bayar shine muka tsira da shi saboda ka wanda ka bayar kai kyauta kai sadaka ka taimaki marayu ka taimaki dangi ka taimaki al'umma kai abin da zaka amfana da al'umma shine amfanin ka manzo Allah sai sama cikin hadisi ya ce masahabai wane ne a cikinku dukiyar magada tafi muhimmanci a wurin sa fiye da dukiyarsa suka ce a'a ba wani a cikin mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama cewa dukiyarsa tafi muhimmanci a cikin a wurin shi fiye da dukiyar magadansa yace to kun san mai dukiyar magadanku suka ce yace to wannan da kake ta taskacewa kake ta ajewa kake ganin kamar ita ce dukiyar kai ce dukiyar magada wanda kan shan wahala kanta din wanda da suke bada amsa tsammanin su ana nufin wanda ita ce dukiyar su abin da ke cikin account ɗinka abin da ke cikin jarinka abin da ke cikin investment ɗinka abin da ke cikin kasuwancinka abin da kake ganin naka ne kake da iko a kansa ka sayar ka saya ka bayar ka kyautar ka bada bashi wannan dukiyar to ita ce dukiyar magada daga tsaran ka mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma haka ne Aliyu mangima yana cewa dukiyarka a tattara ta tsaf kaf yace a baiwa iya da mata sanda ko ka tattaro ta ba kasan tsuguno ka huta in ka zama ba da kokobo ba wannan dukiyar da kake ta tarawa ita za a sai an tattara ma an gaba lissafin da kai hala ba kamata ba yi mata ba duka sai an tattaro komai a mishi kuma kudin goro ba za mai kudi asalin balu din sa ba sai an kai daraja gaba daya gidan da ya kamata miliyan 50 sai a mai kudi uku a ce to 50 45 40 ana ko ni mai dabara a ciki ya siya 40 din daga nan bayan an gama raba an gama tattara ta gaba ɗaya sai a raba kuma kowa a bashi abinda Allah ya ce a bashi Ali ibn Abi Talib daga nan kuma kai kuma da ka sha wahala sanda kake neman ta baka tsugunawa ka huta baka hutawa kullun kana cikin wahala neman kudi amma kuma mutane suna ganin kai mai hankali ne ka san ciwon kanka saboda kana neman kudi karshe kuma ka zama ba da koko ba sai tsaba hisabi su kuma sun ci halak malak ba su da zunubi ko kwaye na mallakan dukiyar nan sai dai in sun amfani ta hanyar saban Allah shine zunubin sabawa Allah eh shikenan kuma wani ma ko tuna ka ba zai ba wani ma da za a ce dan Allah a taimaka a hada kowa ya kawo 2% ko 5% a hada in baba wa kabila ce ku kyala baba ai wanda ya isa ko kuma da yayi ne me yasa bai wa kanshi ba almuhimmu dukiyar dai ita ce wannan da ka bayar dan addini ta saka mora wanda kai amfani da ta hanyar halas to ya kacinta moriyar ta kenan halasi da Allah ya halasa maka wa anfiqu mimma da Allah yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin dadi daga abin da muka azurta ku hujjatukum inda kulli masjidin ku yi kwalliya ku je masallaci to idan kai sa waɗannan sutura mai kyau ka ci abinci mai kyau ka gina gida mai kyau to iya amfanin shi kenan sanya suturan da tsufanta da zama tsumma gina gidan da tsufan shi ka mutu ka bar shi ko a daina yayin irin shi cin abincin ka ji daɗi a baki ya shiga cikin cikinka ya narke ka yi bayan gidansa khalas malam sidi ya ci gaba da cewa wala ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam wal khasara wanda da ya ce da dukiyarsa ba dan Allah ba yayi saban Allah da ita babu abinda zai dawo mishi daga wannan dukiyar in banda nadama da asara yadda ka san dai mutumin da ya dauki kudin shi ya saka wani kasuwanci wanda kasuwancin ba mai ci bane kudin suka wargaje tanaki zai ta nadama kuma zai yi asara shi kana da wasu miliyoyi kana da kudade masu yawa ka ji labarin wani platform ko wani kasuwanci ko wata harka ka je kai investing da yawa kudinka miliyoyi sai a waye gari a ce duka an yi asara kudin dole ka ji nadama dole kuma ka ga cewa kai asara dole kuma a yi ta maka jaje wata'ab babu abin da zaka samu a ciki sai gajiya wal qilla da kuma karanta arzikinka duk wanda ya ci da dukiyar shi dan haram to abin da ya samu kenan malam yace la kaman anfaqa fi mardatillahi ba daya suke da wanda ya ci da dukiyar sa dan Allah ba fi sabilil khairi yayi abin alkhairi da ita fa inna hadha qad tajara ma'allahi wannan wanda ya dauki dukiyarsa yayi abin arziki to wannan yayi kasuwanci da Allah tijaratan lantabur kenan ko yayi kasuwanci wanda babu faduwa yayi kasuwanci kamar da Allah madauki sarki ya kiraye mutane cewa ku zo ku ba Allah rance man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifuhu lahu adafan katira wa zai ba Allah rance Allah ya ninninka masa wasallin fi qawl Allah bismillah ka masali habbatin duk mun yi wannan darusan a baya ko mutun ya ciyar da kadan Allah ya mai masa da yawa to wannan kaga shi ya ci riba ne adafa ma anfaqa ninkin baninkin abinda ya ciyar kaga juma'a na ahlaktu malal lubada zargi ne ga mutane da suke ganin cewa suna da kuɗi bari sai abinda suka ga dama da shi a duniyar nan ba tare da kular doka Allah ba kuma har su dinga takama da cewa ai mu muka yi kaza mu muka bada kuɗi akai ma gudun zabe wallahi sai in sa a daure ka ka san da kuɗin nan sa a rufe ka sai igiya an batar da kai kenan wallahi zan yi kaza ya dinga alfahari da saban Allah alfahari da zalunci mutai da kuɗi ya bayar dan ayi bid'a ya bayar dan ayi shirka dan ayi tsafi ko dan ayi zalunci ko dan ayi kisan kai duk wannan yana cikin wadanda Allah yake zargi anan da barna da bata to na biye da su shine wanda shi kuma zai nitsa cikin halas halas ne amma idan shi ya riga ya rufe akan aikin halas din nan baya ganin komai wanda damuwar shi kamar da annabi ya ce tattarin su ciki da bayi da wansha aure da jima'i da gina gida da sutura da cin abinci da tafiye-tafiye da hawa abin hawa in an ce a taimaki addini ba ruwan shi amma duk zai gama kwazon shi ne akan waɗannan mata'ul hayatid dunya shi ma abin zargi ne idan ya wuce haddin da ya kamace shi idan wannan abin ya mantar da shi aikin lahira wane ne wanda ya mori arziki shine wanda ya sanya shi a cikin aikin alkhairi wanda ya dubo wani sashi na dukiyarsa ya yi sadaka da shi wanda ya dubo wani sashi na dukiyarsa ya ciyar da al'umma ya taimaka ma gajiyayyu da marasa karfi da marayu ya taimaki ƴan uwansa da iyayensa da addininsa wannan to shine wanda ya abin alkhairi musamman kuma wanda zai yi abin da zai wanzu shine sadaqatul jariya wanda zai gina masallaci ko ya gina islamiyya ko rijiya ko famfo ko tuka-tuka ko ya sanya mutane fitulu ko ya bada waƙafin wata gonarsa da za a dinga noma ta ana ce da talakawa ko marayu duk abin da dai zai wanzu a ci gaba da samun amfani daga gare shi babu wanda ya more ma wato dukiyarsa kamar wanda ya yi irin wannan domin wannan ya tada kan shi rayuwa da za ta girmi rayuwarsa kenan zai mutu ya bal duniyar nan sanda ba zai iya yin koda tasbihi kwaya ɗaya ba kuma za a ci gaba da yin tasbihi a masallacin da ya gina a yi sallah masallacin da ya gina yana samun irin ladan duka masallatan me yakon sallah kwaya ɗaya da zai a kowane lokaci me yakon guda biyar a wuni idan mutane 100 suka sallah masallaci yana da mutane 100 sau biyar kullum kaga wannan shi yawa dukiyarsa abin da ya kamata saboda haka ƴan uwa masu albarka wanda duk yake da hali zai taimakawa kanshi ya taimakawa kanshi ba kuma sai ka gina masallaci duka kai kadai ba ko da bulo ɗaya ka kawo za a gina masallaci to kai ma ka gina masallaci a yi tarayya a gina masallaci ma ya fi dacewa da sunna fiye da abin mutum ɗaya ya gina domin sahabbai ba su ba mutum ɗaya ya gina ba taruwa suka gina in an ba mutum ɗaya ya gina ba wata sai ya ce nashi ne ko ya kori liman ko ran da ya mutu ƴaƴan shi su ce wallahi a ba su kayan gadon su ne guda nawa kai ba za su kirgu ba masallaci ana siyarwa in aka ji talauci ya bugi magada za su ce kai baba ya cuce mu wallahi a ba su kawai su siyar su kashe kuɗin ku ba ga lokacin za su siyar in ba ku da kuɗi shikenan kuna ji kuna gani a kwace masallacin ku a siyar a mai da shi plaza an yi irin haka ba za su kirgu ba Allah ya kyauta ayahsabu allam yarahu ahad Allah ya ce ayahsabu wai yana tsammanin allam yarahu ahad babu wanda ke ganin sa ne shin wannan mutumi ko kuma dukkanin mutane waɗanda suke rayuwa a duniyar nan suna tsammanin Allah baya ganin su ne ba zai musu hisabi akan ayyukansu manya da ƙanana ba lalle Allah yana ganinmu kuma ya sa a rubuta ayyukanmu a taskace su kuma ya sa mala'iku suna gadin duk abin da muke yi Ibn Ashur yana cewa wannan jumla ta ayahsabu allam yarahu ahad badalu ihtimalin ce daga yaqulu ahlaktu malal lubada a saboda wato kaman me wancan magana ne aka mai mishi da martani ahlaktu malal lubada shi Allah yana ganin shi abinda yake yi na barna a wannan zance da yake yi na ganin yafi karfin doka Allah da sauransu to Allah yana ganin shi ko kuma idan ba anan shi ayah sabu allam yarahu ahad yana tsammanin mutane ba sa gane abin da yake ni ya wanda yake yin kafirci ko yake munafirci ko yake saban Allah yana tsammanin mutane ba su san yana yi bane kamar yadda yake a cikin waqan zuhair da yake cewa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam duk wata dabi'a da mutum yake da ita koda yana tsammanin za ta buye ga mutane ana sanin dabi'ar inda dabi'ar mutum ce akwai wanda suka san shi da wannan dabi'ar idan mutum mai fushi ne akwai wanda suka san shi mai fushi koda yana boye fushin sa idan marowaci ne akwai wanda suka san shi a marowaci idan mai kyauta ne haka idan mai rainin hankali ne haka duk abin da mutum yake da shi na dabi'a akwai waɗanda suka san yana da wannan dabi'ar saboda haka ayah sabu allan yarahu ahad shi yana tsammanin babu wanda ya gan shi ne a wannan shi kuma kamar ka ce wato fadakarwa ne ga duk wani wanda ya gafala daga kudura Allah duk sanda zakai wani abu da kake ganin bai dace ba ka tuna cewa ayah sabu allan yarahu ahad shi ka dawo cikin haicinka ashe ubangiji yana gani na kamar da mutumin da yazo zai sata a wani waje da yaga ana ganin sa kaga dai hakurin satan ko da ma ba ana ganin shi ba in ya tsammanci ma ana ganin sa ko kuma yaga akwai kyamarori ko da kyamarorin ma na barazana ne ma wasu babu montarin din to zai ce to ashe ana gani na ayya sabu allam yarahu ahad wato Allah madaukin sarki yana ganin kowa ilimin sa ya kewaye dukkanin halittu kamar yadda yake fada ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir to ya al-khabir ko yo Allah ubangiji wanda ya halitta ba zai san yadda halitta shi suke ba alalin shi mai lutufi ne kuma bai bada labari saboda haka duk wani abu da mutum yake yi Allah yana ganin sa wancan da ya halakar da dukiya da wancan da yake jin yana da karfi da dukiyar tasa da karfin nasa da ayyukansa duka abin tambaya ne kamar da Allah madaukin kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tazala qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an 40 aw tarwaya kuma an 50 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafafun wani bawa cikin dan adam ba za ta gushe daga inda aka ce ya tsaya a taron alkiyama ba sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu ko kuma guda biyar za ta tambaye shi an shababihi fima abla za ta tambayi bawa game da shekarun kuruciya daga balagarsa har zuwa shekarun hankali ko shekarun matsakaicin hankali za a tambaye shi yayai da wannan shekaru saman shekaru ne da suke dauke da rudin rayuwa da ji da karfi da kuruciya za a tambaye shi bayan kuma an tambaye shi wannan sannan kuma a tambaye shi gaba daya wa an umri shekarun kuma gaba daya da kuruciya da shirin shekarun shi kuma fima afnahu yayi cinye shekarun shi gaba daya tambaya ta biyu kenan sannan sake tambaye shi wa ammalihi shine wancan tambayar na ahlaktu malal lubada kenan wa ammalihi dukiyarsa ita ta tambaya a and b min aina ktasaba a ina ya same ta ta halasce ko shubha ce ko ta haramce sai ya bada bayani wa fima anfaqa sannan kuma yaya ciyar da ita koda dukiya ce ta halas ciyar da ita dole ce ta halas baka da justification da cewa tunda duke ka halasce bari ka ciyar da ita dai da kaga dama ko kuma ka je ka sato dukiyar haram ka zo ka yi wani abu da za a amfana mutane kuma saboda lalacewa al'umma sai a dinga ma celebrating din mutum an tabbatar wannan dukiya ta wawasu ce ta babakere ce ta corruption ce ta zalunci ce ta diba dukiyar al'umma ne bi gairi haƙin amma saboda ya zo ya gina hotel ya gina asibiti ya gina makaranta duka wannan investment ne ba da yake samun kuɗi ba taimako bane su kai ko da ma masallaci ya gina tana ne dai a matsayin asalin ta dukiya haramci ko ba abin yabo bace tunda shari'a bata yabe ta ba tana a matsayin dukiya haram ko bai kamata mutane su dinga kallon mai irin wannan dukiyar a matsayin mutumin kirki ko attajiri ko mai taimako addini ba yana nan a matsayin mutumin banza yana so ya tuba kuma sai ya maida ta ga al'umma inda ya kwaso ta saboda haka dukiya sai a mata tambaya akan ta guda biyu min aina ktasaba a ina ya samu wa fima anfaqa kuma ina ya ciyar wannan hadisi ne wanda yake hadisi tabbatacce al-Imam at-Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Mujam al-Kabir ta hanyoyi mabambanta akwai hanya Abu Dardai akwai hanya Mu'adh ibn Jabal haka nan al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin tafin shi ta'zimu qadar as-salah haka nan al-Bazzar a cikin musnadin sa daga Ibn Mas'ud da Abu Ya'la daga Abu Dhar al-Aslami da sauransu hadisi ne wanda yake tabbatacce a Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin sahih targhibi wa tarhib Allah ubangiji ya gafarta mana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana magana akan waɗannan abubuwan guda biyu da Allah ya ambata ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad al-qudra da kuma ayahsabu allan yarahu ahad guda biyu na al-qudratu wal ilm Allah yana da iko akan kowa kuma Allah yana ganin kowa yana da ilimi akan duk abin da kowa yake aikatawa to wannan abubuwan guda biyu da aka ambata anan suna da wata wato latifa wata hikima da yasa aka takeice akan ambatan su ba ambaci ji ba ba a ce kowa na ji shi da abin da yake aka ambaci gani kuma aka ambaci kudura ayasabu allam yaqdiru alaihi ay yaqdiru alaihi la ayasabu allam yarahu ay ya'lamu allahu ma yaf'alu kullu insan yace wal qudratu wal ilm al qudratu wal ilm bihima yahsulu al jazaa'u an ambace su ne waɗannan guda biyu anan saboda da su ne ake yin sakamako a lahira Allah na da kudirar yayi wa kowa sakamako ba yadda ka isa ba wanda ya isa ya hana sannan kuma yana da ilimin abin da ka aikata akan shi zai maka sakamako bihima yahsulu kullu shay'in da su ne ake bal bihima yahsulu kullu shay'in ba ma sakamako ba duk abin da ke faruwa a duniyar nan da ilimin Allah da kudirarsa suke faruwa wa ikhbaruhu ta'ala bi annahu qadirun baya da labarin da Allah ya ce yana da kudura wa annahu alimun kuma yana da ilimi yatadammanu alwa'idu wattahdid yana dauke da jan kunne da tankiya fa innahu domin yadda abun yake idza kana qadiran idan Allah yana da karfin kudura amkanal jazaa to zai iya sakamako kenan wa idza kana aliman in yana da ilimi amkanal jazaa zai iya sakamako fa bil adli yuqaddiru ma amila wa man lam yakun qadiran aliman lam yumkinuhu aljaza wanda duk bai da ilimi bai da kudura ba zai iya yin sakamako ba fa innal ajiza an ash-shakhsi la yumkinuhu jazaa'u wanda baka da karfi akan sai zai ka hukunta shi baka da kudura akan sa ko inda koda mun ga wannan wani laifi tunda ba kuma bane ba yan sanda bane kai ba alƙali bane ya kayya da shi sai dai kai Allah wa dare ka wuce shine al-ajizu anil shaksi la yaqdiru ala an yahkumahu amma Allah bai gaza ba daga kaddara da karfin sa akan kowa sannan yace kuma wallazi la yara wallazi lahu qudratun wanda yake da kudura lakin la yara amma bai ga abin da aka yi ba hukuma tana da karfi akan kowa amma kuma ta ga laifin da yayi ba ko da an ce ma hukuma ba ta hukunta ba sai ce ai ba mu ga laifin da yayi bane ko da zaka tume yan sanda ko rasuti kace to ai ga wannan ya wuce sai ba mu ganshi ba suna itirafi da rashin kudurar sa akan kowa to shi ko Allah ya ga kowa ya san abin da kowa yake saboda ka yana da karfin kudura da ilimi akan komai baya ga Allah ba wanda yake da wannan yace haka nan kuma yace lakin la yara ma fa'ala ma fu'ila inna jazaohu bila ilmin inna jazaohu bila ilmin kana zaliman idan kai sakamako kuma da ilimi ba kai zalunci mu'tadiyan kai ta'danci fala budalahu min al-ilmi bima fa'ala kafin kai iya sakamako sai kaga abin da aka aikata walihadha kana al-hakimu yataju ila shuhud shi sa alƙali yake bukata zuwa ga shaida kafin alƙali yanke hukunci yana bukata ya samu gamsasshen shaida akan cewa laifi kaza an aikata shi wal muluku yataju ila ahli diwan saboda haka sarakuna da masu shugabanci suke bukatuwa zuwa ga ma'aikatan office da ministoci da sakatarori da kwamishinoni da sauran officers da assistants da wane ne suna kewaye da su bila adadin duk su suke gaya musu an yi kaza ya kamata a yi kaza 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 su suke ba su shawara su suke cewa a yi kaza in ba haka ba su taba yin mulkin ba ina an ce misali nan yanzu da muke ba jihar Kaduna bane to gwamnatin Kaduna sai ya gama mulkin shi mahala bai wuce gogariyar su biyar ba amma kuma zare tana ƙarshen hukuncinsa haka kace yana karkashin hukuncin sa su ba ko ina saboda yana da wakilai a ko ina da suke tura masa ko dai da gaskiya ko da munafurci ko da gulma suna dai tura masa kuma duk da maganganun sa yake aiki ko saboda haka shi sa alƙali da shugaba suke bukata zuwa ga ma'aikata da shedu liyakuna amaluhum bi'ilmin in ba haka ba ba za su taba yin aiki ba shi ko Allah duka yana da wannan ilimin da kudura ga zatin sa ya san abin da za a aikata kafin a aikata ya san abin da in ma ba a aikata ba da za a aikata ga yadda za a aikata shi sannan kuma yana da kudura akan kowa yafi karfin kowa mu ko yanzu akwai mutane da dama da sun fi karfin gwamnati akwai wanda dama gwamnati ma ta riga ta kyale shi ta bar shi da Allah kawai sai dan da sai ta Allah ta yi ba haka bane akwai masu kudi akwai yan siyasa ga yan ta'adda ma suwa mutane da yawa sai dai gwamnati ta bar su kawai da Allah so ita ma gwamnatin gazajjiya ce dama ta mutane ce to kuma koda suna da kudura za a yi laifi da yawa ba su magani ba za su yi hukunci akai to wannan shine bambancin mulkin Allah da mutane shi Allah yana da karfin ilimi yana da karfin kudura kuma yana da karfin tasrifi to shi sa aka ambaci wannan abubuwan guda biyu anan al-qudra war ru'ya kudura tana wakiltar karfin Allah da buwayarsa ru'ya kuma tana wakiltar ilimin Allah da aka ce a yasabu Allah mai rahu ahad ina fata muna ganewa waɗannan ayoyi da suka gabata guda uku da waɗancan na baya suna da fa'idoji da yawa babu laifi mu ambaci wasu daga cikin fa'idojin kafin lokaci ya kure daga ciki akwai nuni zuwa ga dagawar dan adam musamman a san da ya gana da wadata wannan ayoyi suna nuna mana ɗabi'a dan adam ta dagawa musamman ya gana da wadata ko ya da karfin mulki ko karfin fara'aji kamar yadda Allah yake cewa kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna a qur'ani a cikin taswirin sa dai wa dan adam ya ambaci sufofi da yawa na munanan halayen dan adam wanda kuma ake ma dan adam tankiya akan ya rabu da su daga ciki akwai wannan shine dagawa in ya ga yana da dukiya ko yana da mulki daga ciki akwai misali wancan wa khuliqal insanu da'ifa ba a so dan adam ya wanzu da raunin nan ana so kamar annabi yake cewa al-mu'minul mu'minul qawi khairu ahabbillah illa al-mu'minul da'if ya tashi ya kokari ya ga yayi karfi haka nan a jayayya wa kana al-insanu aksara shay'in jadala shi ma ana hana shi ya daina musu din haka nan daga ciki akwai zalunci da jahilci innahu kana zaluman jahula daga ciki akwai asara mun ji da aka ambata innal insana lafi khusr to ana so ya fita daga hasarar ne mai lalazina amanu wa amilus salihati haka nan daga cikin dabi'a dan adam da Allah ya halice shi akai akwai mantuwa da take sa yi asara abubuwa da yawa akwai kuma jayayya a bisa rashin hujja kamar da zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa lokacin da aka halice dukkanin mutane Adamu alaihi salam da aka halice dukkanin zuriyarsa an nuna masa annabawa a cikin zuriyarsa a cikin annabawan sai ya ga wani kyakkyawan bawan Allah mai farfata sai ya ce ya Allah wannan waye sai aka ce masa wannan ɗanka ne Dawudu alaihi salam sai ya ce shi kuma shekarunsa nawa ne a duniya sai aka ce mishi shekarun wannan ɗan naka a duniya 40 ne kawai sai ya ce Allah me yasa ka ba shi shekaru 40 Allah ya ce haka na ga dama haka na kaddara to ya Allah in ba damuwa ni shekaruna nawa Allah ya ce mishi kai kuma shekarar ka dubu yace to a dauki 60 a cikin nawa a ƙara mai nashi zama 100 ce yace wallahi na yarda Allah yace to shikenan mala'iku ku zo ku shaida aka rubuta cewa ni Adamu alaihi salam na ba ɗana Dawuda kyauta shekara 60 a cikin shekaruna Allah yace mala'iku ku yi sanin ku ne shi aka yi aje wannan MOU din ko sai bayan sai da lokacin mutuwar sai shekara 940 kenan yanzu yana tsammanin alisafin sa akwai saura kawai sai ga mala'ikan mutuwa ce bismillah yace me ka zo yi ki na daukar ranka yace a wallahi ni lokacin mutuwa na bi sai kace wallahi ce kwarai kuwa ai an gaya min shekaru 1000 ne yace to ai ga takarda ka ce ka ba wani danka 60 yace wallahi ni ba haka da ni ba shi ne Allah yace fa nasiya adamu wa nasiya banuhu wa jahada adamu fa jahada banuhu ce daga nan dan adam annabi adam yayi mantuwa daga nan ƴaƴan shi suka samu dabi'an mantuwa annabi adam yayi musu akan rashin hujja daga nan ƴaƴan shi suka samu dalilin musu akan rashin hujja. Dan ka wani abu ne a jikin jikinmu. Haka san mulki da san tabbata a duniya. Tunda Annabi Adam ya samu zalla ko mun karanta a baya da aka ce mushi hal adullika ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, to daga nan duk dan adam yana san mulki, yana san kuma ya dade a duniya ko kuma kai ya mutu inda zai samu. Dudonan na dabi'u ne munana wanda kullun Qur'ani yana kira dan adam akan ya rabu da su, ya gyara saboda ya tsira a lahira, kada ya tabe ranar gamoshi da Ubangiji. Ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi daga alam na ja'allahu aynay wa lisanan wa shafatin ko sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.